الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبودي وألا ملكي وديا ملر إياكا ليساك هدمو وأن يمتين لتنين 29 جوتا jumada al-akhirah shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma shine 24 ga watan biyu a shekara ta 2020 na lissafin minabiyya. Wannan shine darasin mu na 112 a karatun littafin fadl al-islam tare da sharhinsa kamar da muka saba bi mako a irin wannan rana mai albarka. Har yanzu muna babi na 5, babin da yake magana akan wajibcin wadatuwa da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karkashinsa kuma mana ya kawo mana aya da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam, musamman magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da ya ga Sayyidina Umar, ko shi Sayyidina Umar ya zo yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam akan at-taura, ko ya ga at-taura a hannunsa wani bangare nata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci, kuma yake cewa har kun lude ne, ya kuma rantsuwa ya ce inda Annabi Musa da kansa yana da rai to bai halatta ba gare shi ya bi wani abu in ba manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba. To karkashin wannan hadisi malam yake ta sharhi, to sai muka zo kan maganar da ya kawo dangane da ya halatta ma tukunna a karanta at-taura ko bai halatta ba. Bayan at-taura sauran littattafai na sauran addinai ya halatta a yi bincike cikinsu a karanta abin da ke cikinsu, ya kawo mana sabanin malamai ɓangare biyu, da ce wasu suna cewa bai halatta ba gaba ɗaya a kalli waɗannan littattafai na addinan baya, wasu kuma suke ga ya halatta idan mutum zai yi bincike ne, amma ga mutumin da yake tsaye sosai akan aƙida mai kyau kuma ya san abin da yake yana da zuzzurfan ilimi, shubu har wani addini ba za ta ɗauke shi ya karkace ba. Wannan kuma ra'ayin shi ne ra'ayin da malam ya fifita, ko karkashinsa ne mun tsaya inda yake cewa wa hadhal qawlu thani, kafin da muka tsaya din da yake wa kadhalika al-qurtubi, nan za mu tashi kafin nan a saman farkon fejin ai ya ce mana wa hadhal qawlu thani, wannan ra'ayi na biyu na cewa ya halatta ga manyan malamai masu bincike shine ra'ayin da i'tamadahu kathirun min ahli al-ilm, da yawa daga cikin malamai shi suka rinja suka dogara gare shi, kuma sun rubuta littattafai da yawa wajen bayanin wani abu na tahrifi na jirkitawa da su ma'abuta waɗannan addinai suka yi a cikin littattafan nasu, sun canza wasu abubuwa daga cikin littafin a cikin Injila da kuma at-taura, har ya kawo mana wasu daga cikin littattafan da malamai suka rubuta. Yace malam Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih, wanda a cikin littafin ga duk wanda ya karanta shi ya ga yadda Ibn Taymiyyah yakan ce ya zo a cikin ishahi na kaza, dan da larabci haka ake ce musu littattafan, akwai kitab, akwai ishahi, akwai faqara, littafi na kaza, to wanda suke cewa chapter shine ake cewa ishahi, to akwai kuma maimakon a ce aya akan ce faqara kaman paragraph na kaza, wasu kuma suna cewa aya. To Ibn Taymiyyah yakan ce in ka duba littafi kaza na cikin Bible an ce kaza an ce kaza, to kaga ai da bai karanta ba da ba zai iya dauko wannan abu ba, daukowar da ya nuna ya karanta ashe kenan ga malami babba mai bincike ko kuma dai din mai binciken da aka amince insha Allah ba za a samu matsala ba shi ya san kansa to insha Allah ya halatta gare shi ya bincike dan niyyar taimakon addinin musulunci da kuma nuna kurakurai da aqidu waɗanda ba daidai ba da suke cikin waɗannan littattafai ya kawo littafin malam Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma Hidayatul Hayara fi ajwabatil yahudi wan nasara shi ma sunan littafin su kenan to sai ce shi ma ya nakalto littafai da yawa to inda zamu tashi shine inda yake wa kazalikal qurtubi ko ai bismillah
وجماعات من أهل العلم نعم في ذلك
نعم
لغرض نصرة الشريعة
نعم
وهذا هو المعتمد لأنه لا يجوز لأحوال الناس وأحاديث الله العلم أن ينظر فيها بل يحكم ويأثم من نظر فيها ولكن إذا كان نظره نظر عالم راسخ في العلم بحكم الجهاد فإن هذا زائد بحسبه لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمر برجل يهودي الذي بنى لليهودية قالوا إن الرجل ليس في كتابنا قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليهودي يده أو إصبعه على آية الرجل فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مروا يا رسول الله أن يرفع يده فالآية تحت يده فكر جاء
نعم تويسي وكذلك القرطبي بيان ابن تيمية جد ذاك بيان الاسافن سنية دي ربوتا بيان يا كاوسونا ابن تيمية يا كاوسونا ابن القيم تكما سي كاوسونا القرطبي ba a jerin rayuwarsu yake faɗi ba domin Qurtubi ya riga Ibn Taymiyya Qurtubi Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi mai tafsiri shekara ta 671 ya rasu wannan dai tafsirin Qurtubi da muka sani to yana da littafi shi ma sunansa Al-I'lam bima fi dinin Nasara min al-awham wa izhar mahasin al-Islam sunan littafin su kenan Al-I'lam بما في دين النصارى من الأوهام الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وبيان أو إظهار محاسن الإسلام واتو سنروا دنجندا أبندا إكي تكين الدين النصارى نوهمي وهمي da kuma bayyana abubuwa masu kyau dangane da addinin musulunci littafi ne da gaskiya malam Qurtubi yayi kokari sosai a cikin sa wajen fito da kurakurai da suke cikin addinin kristanci kun ga wannan ya nuna maka shi aiki akan wannan bangare ba bakon abu bane ilimin wannan ilimi da ake ce masa ilimin adiyan ko a ce muqaranatul adiyan muqaranatul adiyan shine fassara ce ta comparative religion kamar da ake cewa to fili ne na ilimi yanzu sananne kuma ana yin sa a jami'o'i ana samun shahada ta kowane mataki mutum yake so akwai jami'o'i da suka yi takhassusi a kowane bangare a cikin sa dama shi ma kuma akwai bangaren theology abin da ya shafi bangaren imani da ranar karshe a gurin addinai da kuma dai abubuwa da yawa wani galibin da ya jami'o'i suna yin sa ne a dunkule yawwa kuma akan yi dirasar kowanne masu addini gwargwadon littafinsu a yi da faɗi abin da ya shafi yahudiya a yi da faɗi gwargwadon abin da ya shafi nasaraniya haka hindusiya duk akwai littafai kuma akwai masu dama wa'azozi da lecture da kuma haddibet irin su Ahmad Didat ko ga abubuwan da suka yi Zakir Naik da sauransu duk sun yi kokarin su wajen fahimtar da ko kuma fito da abubuwan da ke cikin littafan Yahudu da Nasara na kurakurai bal zakirna ya kara har da abin da ya shafi Veda littafin Veda babban littafin Yahuda abin nan Hindus masu bautar abin nan addinin Hindukiya kuma da wani malamin mu malam al'azami yake cewa Hindukiya yafi kamata a ce ba Hindusiya ba kuma da dai a larabci yake gyara musu to shi ma yayi rubuce rubuce kuma yayi maganganu akai duk da dai kamar yadda muka ambata makon da ya gabata yana da kyau duk wanda zai shiga wannan fage ya zama yayi dirasa yayi bincike yayi karatu ya tsumu sosai da aqidar musulunci shi din kansa shi yasa zaka ga wasu abubuwan akan samu yan kurakurai na ba a rasawa nan da can wasu manya wasu kuma kanana to amma alhamdulillah tunda ba galibi mutane ba wannan abin suka mai da hankali kansa ba to kakan samu da irin waɗannan kurakuran akwai dan uwan mu Dr. Nuru Abdullahi Muhammad Nuru Abdullahi a Jami'ar Bayero tun a Madina yayi PhD din sa ne akan Ahmed Didat sai da ya tashi ya je har Durban ya zauna ya bi library din sa ya kwana a gidansa da gadansa duk ya binciki komai nasa akwai abubuwa kuma sosai da ya fidda su natija mai kyau na muhimmancin sanin wannan fili da kuma wasu abubuwa na kurakuran aqida da akan samu a wurin su irin su Ahmed Didat din aqida ta musulunci tunda gaskiya alhamdulillah sun yi kokari ta bangaren fito da waɗannan abubuwan da ke ciki na kuskuren kurakuri ke cikin littafan Yahudu da Nasara amma abin da ya shafi zuzzurfan ilimin aqida to akwai yan abubuwa to amma wannan duk bai hana fa'idar insha Allah abin da ke cikin ayyukan nasu ba kuma Allah ya saka musu da alheri Allah ya gafarta musu to haka zaka samu cikin dai duka masu irin waɗannan kamar da nake cewa yana da kyau bana discouraging wannan fagen a shige shi bal ina karfafawa a rika shiga sosai ana wannan domin a zamanin yanzu harin da yake zuwa mana akan aqidin musulunci abinda kake rena kamar ba mai muhimmanci bane to sai kaga an samu shubuha akan sa sai ga an ruda ka to akwai bukatar a zurfafa karatu sosai yanzu duk karkatattu yanzu a duniya sun samu kwararru masu kwakwalwa sun musu aiki kuma suna nan su ne musu aiki kowace dariƙa a musulunci kowace addini da hanya duk suna da zakakurai waɗanda in suna magana in ba karatu ne da ka bi sai su ɗauki hankali ka shi yasa bai kamata mutum ya zauna ba shi da ilimi mai zurfi a harkar aqida shi yasa kullum ko ga muna nanatawa akan a tsaya a karanci aqidan nan in ka tsaya tare da qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ka huta komai da wannan hasken zaka fahimce shi kuma duk wata karkata insha Allah za ta bayyana gare ka to yanzu harin yayi mana yawa akwai bukatar a shiga wannan fagen amma ya zama ana da aqida rasikha aqidar kuma wadda take ta ginu akan qur'ani da hadisai da fahimtar sahabbai ita ce aqida as-salafu salih da ita kawai za a iya bi musulunci kariya yadda ya kamata in ba haka ban ka shiga wani lungu sai a zargo ka da aqidar wata aqida da ake dauka kai taka ce alhali ba kai ma baka fahimci me yake cikin ta ba akwai dai bukatar lalle a kara zurfafawa masu kokari a wannan fage su ci gaba amma su tsaya su yi karatu mai zurfi a aqida su zauna su yi karatu na littattafai da daddu na malamai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka amma dai hakika karatun sawa'un waɗanda suka shiga wannan fagen da wanda ba su shiga ba to karatu akan aqida a zamanin yanzu fa wajibi ne akan mutane wajibi ne yawa ko shubuhohi aka barka da su shubuhohi na bid'o'i kawai shubuhohi na harkokin masu shirka da kare shirka shubuhohi na kungiyoyin addini iri-iri kowanne kamar da na faɗa yana da zakakuran da suka zauna suka rubuce-rubuce kuma za su iya ruɗa jahilai to in ka bar su da jahilai to hakika sai a yi ɓarna akwai ƙa'idoji wata rana insha Allah mai magana a kansu dangane da ta'amuli da shubuha yadda za ka yi ta'amuli da shubuha mun taɓa zancen farkon karatunmu na kashfu shubuhat amma akwai bukatar a sake waiwayar wannan darasi kuma a ƙara wasu abubuwa akai yadda musulmi ya kamata ya mai da hankali akan shubuhohi da ake yadawa musamman yanzu da hanyoyin sadarwa suka yawaita kana zaune a gida ta hanyar group da kake ciki za a jeho wata shubuha akan wani abu sai kaga wani malami a wani fanni yana magana akan wata aqida kai ka dauka ba komai ba matsala a wannan sai ka ji ana sukan wannan abu to kai kuma baka karatu ba kuma la'alla ba ko wani malami zaka samu ya maka bayanin illa da take cikin wannan abu ba kuma gashi ba mu da wasu kaidoji da dokoki akan sai abu kaza za a turo mana a group sai abu kaza za a turo komai aka dauka musulunci ne kawai sai a turo akwai hatsari ko ba hatsari akwai bukatar a rika sanin waɗannan abubuwan ina ishara ne zuwa ga wasu abubuwan ba sai mun ambace su ba to mu ci gaba sai yake cewa kadhalikal qurtubi hakanan malam qurtubi wa jama'atun min ahli al-ilmi da dai tari da yawa na ma'abutan ilimi nazaru fi dhalika sun duba waɗannan littattafai sun yi karatu a ciki amma dan neman gaskiya ko ko dan me linusra li gharadi nusrati shari'a dan manufar taimakon shari'a yawa manufar taimakon shari'a al-qurtubi mutumin qurtuba ne qurtuba ina take a Spain din yanzu kaga sun zauna da kristo shi yasa zaka ga malam ibn hazm cikin aikin alheri da ya babba a rayuwarsa kariyar da ya bai wa musulunci a andalus littafin da ya rubuta al-fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal wani littafi babba ne sosai kuma mai daraja wajen bada kariya da ya tare da matsalolinsa a babin asma'i wa sifat shi kansa da ya dauki manhaba ta mu'tazilawa da hankali a cikin wannan wannan kuma wani abu ne da baka rasa shi a wurin duk dan adam akan samu nan da can an samu matsala to amma kariyar da ya biyo musulunci in ka kwatanta da yadda addinin yahudu yake yaduwa a wancan lokaci da na kristanci to gaskiya ba karamin aiki bane malam ibn taymiya ya yabawa wannan aiki nasa sosai yake cewa wannan abin da yayi wa musulunci wato babban aiki ne da ya cancanci a yaba masa akai Allah ya gafarta masa shi ma to za ku ga da shi ma qurtubi mutumin ina ne shi ma mursimin qurtuba ne to haka zaka ga shi yasa waɗannan malaman da zaman su da yahudawa zaman su da kristoci musamman lokacin da yahudawa aka kristoci suka zo suka kori da musulmi da yahudawa daga andalus baki daya ta zama babu su wannan kuma shine zama na ƙarshe da kristanci ya yadu sosai aka mai da masallatan musulmi suka koma sto da museum na tarihi amma duk wani aikin addini duk aka daina shi wannan duk yana cikin abubuwan da mutum da ya karanta tarihi ya san su to kaga duk wanda ya zauna a tsakanin irin waɗannan mutane dole kaga ba kamar wanda ya zauna a inda duk kowa musulmi bane to mu yanzu a inda muke kasar mu mai albarka alhamdulillah mu ma muna tare da kristoci kuma adadi ba kadan ba to irin harin da yake matso mana yanzu na tallan kristanci a tsakanin musulmi ku ga adadin Fulani yanzu da ake mai da su kristanci Allah ne kawai ya san adadin Hausawa da su waɗanda asalin su Hausawa ne su ma ba wai waɗanda maguzawa ba Hausawa a'a Hausawan da da musulmi ne su ma duk ana jan su kuma ba za ka ce ba a samun mutanen da suke shiga waɗannan addinan ba to zaman mu haka kawai mu saki jiki cewa ba abin da yake faruwa komai is normal gaskiya akwai matsala akwai buƙatar a tashi irin ƙoƙarin da ƴan uwa suke na fita ƙauyuka ana karantarwa kuma alhamdulillahi yana tasiri a ci gaba da shi Allah saka musu da alheri kuma sannan a ƙara ƙarfafar inda aka karɓi addinin da ba na musulunci din nan ba a riƙa zuwa ana musu tallan musulunci da kyawawan halaye da gaskiya da kuma taimako na abin da Allah ya hore wanda a zamanin yanzu mun ga irin yadda ake kwashe mutane ta hanyar wannan abubuwan duniya din ba mutane dan sabulin wanka sai koma kirista saboda sabulin wanka da na wanki duk waɗannan abubuwan kar mu bar su haka Allah dai ya kyauta mana to sai ce li annahu na yace wa hadha huwa al mu'tamad wannan ra'ayin shine abin dogaro ya halatta ayi bincike a cikin waɗannan littattafai domin gano barnar da take ciki don a bayyana ba dai mun neman gaskiya ba yace li annahu la yajuzu li afradin nasi kafin nan za a bata mata yan wasu nukuta guda uku na fa'idojin karanta ilmin adiyan ko comparative religion. Fa'ida ta farko ga mai da'awa, mutumin da yake harkar da'awa yana kiran mutane zuwa ga addini, to ilmin wannan adiyan din ka san tarihin addinai, addini kaza wa me tarihin sa, daga ina ya samu, yanzu dai wa daga cikin mu nan aka tambaye ku me asalin addinin Yahudanci, daga ina yake addinin Kiristanci, ya aka yi zama daga ina yake, me sababin sa, me asalin, kuma menene aqidun da suka ginu akai, da yawa ba mu sani ba. Amma yanzu zaka samu ƴan Hausawa da aka mai da su Kiristoci, an tafi da su wasu wurare, an yi training ɗinsu akan shubuhohi akan Alkur'ani. Kana zaune sai yaro ya zo ya tuhume ka akan ai Alkur'anin ma ba gaskiya bane, ai gashi a cikin sa an ce kaza, kuma an haddatar da shi wasu ayoyi a cikin Alkur'ani. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa aka ce kaza akan sa a wuri kaza, inda littafin daga Allah yake, dan me za a ce kaza, kai kuma musulmi ne, tafsirin ayoyin ma baka sani ba, ballantana ka ba su kariya. Muna da matsala ko bamu da matsala? Haka gaskiya gaskiya karatu wanda yake tsammanin wai karatun addinin musulunci wai har an koshi da shi har ya isa har ma ba a bukatar sa, gaskiya bai fahimci inda karatu ya dosa ba. Wannan rashin karatun da zurfi da zurfin sa, kuma rashin sa shine zai aukar da mutane fa, wata rana malamai suna tafiya, wannan ya mutu, wannan ya zo ya mutu, wani ma ya zo ya mutu, kuma mutuwan nan kullun ana yin ta, sai a bar mutane babu malamin da zai tsamo su daga shubuhohin da ake watsu musu. Me zai faru in masu waɗannan hannaye da shuni za su zo su yi tarbawa mutane suna jan hankalin zuwa ga wasu addinan? Me zai hana wasu su fada? Ai yanzu dalilin da yasa ake ɗauke wasu mutanen ƙauyukan, rashin malami a ƙauyen wanda zai ɗora su akan abin da ke shine gaskiya. Yanzu harkar da'awa an barwa individuals, sai wasu ƙungiyoyin kuma galibi mai da hankali akan wannan shi ma ba kowa yake yi ba. An taru a birane ai ta faɗa akan matsayi da wane ne zai zama shugaba, waye kaza waye kaza, gaba ɗaya wannan harkar an bar wa mutum ɗaya biyu uku su ne suka damu da ita. Ba tuhumar wani nake bi ainihi ko ta ƙungiya da ainihi da ita nake ba, a ina nufin gaba ɗaya mu haka muke, da kuma kamata a gyara wannan lamari, kada a bar shi a hannun wasu masu kuɗi, kuma dama kullum tuhumar malamai suke, in an ba su ma cinyewa suke, in an ba su kaza da kaza da kaza, duk wato rashin ikhlasin cikin aikin, rashin yunkurin cikin aikin, ko kuma a rashin kokarin haɗin kai a cikin aikin, da dai wasu sabubban da kun san su, yana cikin abin da wajibin mu tashi mai aiki a kansa. In ba haka ba, ruwan da yake cinmu yana matsowa fa yana matsowa, zai bada mamaki. Muna roƙon Allah maɗauki kada ya bashi a ci gaba. Abu na biyu daga cikin abin da zai taimaka maka a wannan fanni ko fa'idar wannan fanni shine, idan mutum yana karanta comparative religion zai kokarin ya iya fahimtar abin da ke cikin waɗannan littattafai na canje-canje, na kurakurai, na tufka da warwara, wanda zai tabbatar maka ba Allah ne ya faɗa ba. A cikin Alkur'ani babu irin wannan zance, sai ga wanda yawa Alkur'ani hawan ƙawara. In ku kai bincike bisa ilimi, to za ka ga ba za ka samu irin wannan abu ba. Shi ya sa kuma ka guji, in mai wa'azi ne kai, ka guji magana akan wani addini alhali ba da ilimi a kansa, da wata hanya, da wata firka, da wata ƙungiya, kar ka yi magana sai akan abin da ka sani. In ba haka ba, sai a sarƙafo ka cikin abin da kana tsammanin ka san haka yake, alhali ba haka ba ne. Duk abin da za ka yi zama cewa kana da ilimi akan abin da za ka faɗa, wannan kuma zai zama duk wanda yake sauraron ka zai ce wannan fa ba ɓata lokacinsa ba. Yau ya yi bincike sosai kafin ya faɗi abin da yake faɗi. Abu na uku, ilimin wannan adiyan ɗin, saboda halin tahalhuli na rashin tabbaci da addinan wanda ba musulunci ba suke kai, zai ƙarfafa maka imani in ka gan shi. Kamar da nake ambata mana makon da ya gabata, irin ƙaruwar da na yi ta imani da Alkur'ani, da cewa musulunci tabbace shi ne gaskiya ba kokonto a cikinsa, sakamakon karanta littafan Yahuda, wala ba kaɗan ba ne. Saboda za ka ga su rashin gaskiyar da tufka da warwarar ƙuru-ƙuru yake, kuma addini ne da za ka iya ce masa addini ne bashari, ba bashari ana nufin addini ne dan adam ne ya kirkiro shi saboda an canza asalin abinda at-taurar ita ma har abinan lafazinta an canza shi shar'in ya nesanta ilimin gaba daya daga asalin sa malaman su aka gina shi sa in ka karanta musulunci ka karanta kuma sauran addinai sai kaga gaskiya tsaftar da take cikin addinin musulunci da kuma girman tauhidi dole ya karu a zuciyarka a musulunci Allah ake girmamawa sama da kowa a sauran addinan ko zaka ga dan adam ake ginawa sama da Allah duka har yahudancin har kristancin zaka ga cewa maganar a fifita malaman yahudu su za su halatta su za su haramta su za su yi kaza in ka ji maganganun su sai kai mamaki a ce wanda ya san Allah shine faɗi irin wannan zance daka yin karatun waɗannan wannan fanni din yana da fa'ida kuma ɗaliban da suke jami'a ina musamman inda ake waɗannan takhassusat din ina ƙarfafa muku gwiwa a ci gaba da wannan bangare wanda ma ba a jami'a yake ba ya ware lokaci a koya masa wannan bangare din idan gun wanda ya kware a wannan bangaren a sashi a hanya in yana so ya rika wa'azin maguzawa wa'azin wanda ba musulmi ba din nan to lalle a koya masa usul na ilmin muqaranatul abyan ko daura ce wata ran a iya warewa ga waɗanda suka zamu iya tsara wannan insha Allah masu sha'awar abin suna so a sa wani lokaci ayi daura ko ta sati ɗaya ne ko ɗan sati biyu tare da interval a je a dawo misali ne da za a yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba in kana da'awa wajen halin kirkin wajen gaskiyar wajen muganar sannan kuma da abin da ya shafi littattafansu wani irin littafi zaka fahimta zaka karanta ka fahimci yadda asalin aqidar take kuma ina ne wuraren da ya kamata ka maida hankali akai in su sun kashe kuɗin su sun yi samo yara ƙananan 'yan shekara 15 fa 16 ba maganar 30-40 bane 'yan 15-16 an haddatar da su ayoyi masu shubuha mutashabihat dan su ruɗa malamai a ƙauye in su sun yi wannan abun menene udurinmu da ba za mu zauna mu yi abin da zai bada kariya ga addinin Allah ba ina ga ba mu da uzuri ya kamata a maida hankali kan karatun aqidan nan da zurfi kuma a baiwa addinin musulunci kariya ina jin faɗakarwar da ta isa haka yace li annahu la yajuzu li afradin nas domin ko bai halatta ba ga ɗaiɗaikun mutane individuals haka wa ahadi tullabil ilmi da ɗaiɗaikun ɗaliban ilimi an yanguru fiha su ɗauki waɗannan littafai su riƙa karantawa ɗalibin ilimi haka kawai ya ɗau littafin bible ya riƙa karatu ba bai halatta ba wannan ba daidai ba ne bal ya harumu zai iya zama masa haramun ma a kansa wa ya afamu man nazara fiha wanda ya yi wannan karatun zai iya zama ma ya yi zunubi zai samu zunubi akan wannan in mun zahirin abin da manzon Allah ya gaya wa sayyidina Umar za mu fahimci haka amma ga mutumin da yake ba kawai karamin ɗalibin ilimi ba ne a'a mutakhassis ne mai bincike ko wanda aka zo aka bashi wani horo na musamman shi ma kuma a takaita masa abin da zai bi ya fahimta to insha Allah ta'ala babu matsala a wannan kuma sannan za a amfana sai ce walakin idza kana nazaruhu nazara alimi amma idan binciken nasa bincike ne na malami mai bincike rasikhi tabbatacce fil ilmi a ilimi musamman ilimin aqida liqasdil jihadi dan nufin jihadi da taimakawa addinin Allah da bawa addinin Allah kariya da gano kurakuran da ke ciki ko tufka da warware da suke cikin littattafan addinan nan yace fa inna hadha ja'izun bihasabihi yace wannan ya halatta kuma kowa gurgurdan halin da yake ciki shine ma'anar bi hasabihi kowanne gurgurdan yanayi kowa gurgurdan irin addini gurgurdan irin kasar da kake ciki gurgurdan irin wayewar mutanen ƙauye kake magana da su ko mutanen birni duka kowanne a gurgurdan halinsa yace li annahu alayhi salatu wassalam domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma amara bi rajmil yahudiyyi alladhi zana bil yahudiyyati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a jefe wani bayahudi da ya zina da wata bayahudiya qalu sai suka ce su yahudawan inna rajma laysa fi kitabina ainu littafu mu babu rajmu a ciki ba rajmu kun san rajmu ne ana idan wanda ya taba aure zina me ake masa jefe shi to nan jefe mai zina in mai aure ne ko ya taba yin aure wannan abun biyu ne ko mai aure yanzu ko wanda ya taba yin aure in da ya taba yin aure a yanzu zaka ji fatoyin wasu malamai suna fadin wai sai wanda yake da mata yanzu wannan ba haka bane yawa ko ba shi da mata a halin yanzu in dai ya taba samun mata ya taba yin aure sara muhsanan to wajibi ne rajimu shine haƙƙin sa to sai yahudawa suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu rajimu al-ittafu qala sai yace fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ku dauko at-taura ku karanta in da gaske ne fa'atu bit-taurati sai suka zo da at-taura فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يدوب سكيتي أبوه ووضع اليهودي يده أو أصبعه سيب يهودا يدور هننسا قويات أنسا على آية الرجم أكن آية دعك أنبت رجم يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يدوب وعيك كرنتو وسيسا هننسا سيكاري يدع النبي بذيق عند أك أنبت رجم فقال عبد الله بن سلام كوي عبد الله بن سلام wanda ya musulunta daga cikin yahudawa yake da sai musulunta sai ce murhu ya rasulullah umarce shi an yarfa'a yadahu ya dauke hannunsa daga inda ya dora fal ayatu tahta yadihi ayat tana nan inda ya dora hannunsa wannan hadisin yana nan a sahih al-bukhari hadisi ne ingantacce kuma isnadin sa isnadi ne wadih jiddan bal min as-silsilah adh-dhahabiyyah الإمام البخاري رواه دجا عبد الله بن يوسف مال منسا شيء كم رواه دجا الإمام مالك مالك رواه دجا نافع دجا عبد الله بن عمر شيء كون القصة ذاك إسنادين ما في كون إسنادين حديثا من زمان الله صلى الله عليه وسلم قبادة أشكال تتبع تو دكما ديوسو روايوين دبان دبان أتكين بخاري المسلم جاء أقويشي تو ونن قصة تنان كذا أشيء كنن kabai da malamin zai zo ya tattauna mana wannan ya nuna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko akwai nuskhar da waɗannan abubuwa har yanzu suke didda har yanzu a cikin at-taurar yanzu wannan dai ko in ce old testament ne yanzu akwai maganar rajimu yana nan ba ba wai a boye ma yake ba bal yana nan a cikin talmudin yahudawa tsohon hukunci ne sananne kawar da shi suka yi amma rajimu yana nan a cikin wannan littafin nasu har mamaki ne lokacin da nake gani nake cewa to kamar wani abu da ake da kokonto a kansa ba wani kokonto akwai shi kurukuru a ciki to an mutum ya yi zina to ga abin da za a yi masa bal abubuwan da suke cikin wata old testament wannan ba zan ce je ka karanta ba dan gazancen da muke yanzu karka je ba a so mutum ya karanta amma da binciken zai kama ka in ka karanta abin da ke ciki za ka yi mamakin yadda a zamanin yanzu waɗanda ba musulmi ba sawa'un yahudawansu da kiristocinsu za su rika tuhumar alkur'ani wai alkur'ani littafi ne na umarnin kisa babu zaman lafiya a kashe adadin da kuma umarnin kisa na ƙanƙanin saɓani a cikin at-taurar yanzu bal old testament da ke hannunsu yanzu adadinsa ya ninka ayoyin da zaka samu faqtulu a cikin alqur'ani kuma sabanin ma bai kai abinda ba ma akan capital offense din ba motsi kadan sai a ce mai hukuncin kaza a kashe shi wanda ya kawo kaza a kashe shi musamman a cikin talmud suna da wata kaida da suke kira abin da a kaida su ta as-sabt mun san asabtu ranar asabar ba ba sa aiki ba to saboda wasu dabaru suka kirkiro wani abu cewa idan mutum yana so yayi aiki ran asabar to akwai wani abu da zai yi sunansa urim zai kira malami sai a sa masa iyaka a ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza zaka iya tsallakawa to in dai yayi wannan to an halatta masa komai ya je to in bai yi ba kuwa akwai inda aka ambaci hukuncin kisa a kansa shi fa bai huda za a kace ba wai wani wanda ma wani mai wani addini mu to ballantana wani wanda yake wani addinin daban asali ma dama addini ne na a kashe duk wanda ba Yahudi ba. In ka duba a cikin littafi, akwai littafi sunansa Aboda Zara a cikin Talmud, nassin mishina din ma da aka shari kuru-kuru duk wanda ba Yahudi ba asalinsa dama an halice shi ne don hidima ga Yahudanci, duk wanda kaza da kaza abin nan waɗanda ba Yahudawa ba ko wani abu suka zo suka wuce ko sun sanawarin su aka yi, to wanda yayi wannan din akwai hukunci ma a kansa. Tsananin yayi yawa bai yanda haka, akwai mamaki a ce yanzu bai hude yazo yana tuhumar wai musulmi sune extremist, extremism to the core yana nan a cikin littafin su. Allah ne ya sauke. To matsalar ba ma karantawa ba ma karatu, masu binciken mu ba sa sanin waɗannan al'amura, shi yasa yake da muhimmanci kamar da yake ambatawa a mai da hankali a rika karanta babin da za a samu irin waɗannan ilimomi, musamman masu binciken su kare musulunci akan irin waɗannan abubuwan za su amfana in suka karanta irin nassoshin da suke cikin littafan mutanen na rashin zaman lafiya da kashe-kashe da sauransu. Yanzu abin da suke wa Falistina ko shi ya isa, abin da suke suna ɗaukowa fa duk akwai nassi a kansa waɗannan abubuwan da suke. Duk ɗan adam ɗin da ba bai gode ba ba shi da ƴancin ma ya rayu, shi yasa ba sa jin komai in sun kashe ran wani mutum ɗan Falistin ma ko wani abu, ba komai ba sa ji. Kuma duk duniya za ta haɗu akan ku daina ba za su daina. Su suna ganin suna interpreting littattafansu ne. To kuma me extremism in ba wannan ba? Mu kuma namu bin littattafan duk ana nema a hana mu. In kuna barin mutane da Qur'ani to za su zama extremist. Sallah ma extremism ne, komai extremism. Kuma namu har muna nema mu ɗauki hakan gaske ne. Allah ya kyauta. Jama'a yi karatu. Allah ya kyauta mana. To sai aka yi wannan, yace auka ma ja a kodai kamar yadda abin ya zo a wannan nassoshi. Sai ce al maqsudu min zalika, abin da nake so in faɗa muku a wannan, anna al haditha, cewa wannan hadisi dalla ala tahrim, wannan hadisin hadisin Umar na maganar al mutahawikuna ibn al khattab, wa huwa ala babi, kuma yana nan akan babinsa, ma'ana ba hadisin akai wa tawili ba, maganar ita ce wanda ba mai zurfi na bincike ba a wannan babi to kada ya kutsa kansa cikin wannan. Sai ce wa yustafna min zalika man zakarna min rasikhina fil ilm, waɗanda suke tabbatattu a ilimi muna keɓance su ana toge su daga wannan hukunci. Alladhina lahum qasdun sahihun, wanda suke da manufa ingantacciya fil jihadi fi sabilillahi, wajen yaƙi domin wato bada kariya ga addinin musulunci. Idza tabayyana hadha, to in wannan ya bayyana, fa hal an-nahyu 'ani an-nadari fi at-taurati wal-injili, ga wata tambaya, shin hanin da aka yi, yanzu dai kun gane wannan matsala, ra'ayi biyu ne kuma ingantaccen shine wannan ya halatta ga masu bincike, wanda ba mai bincike ba kul shike. To wata tambayar ita ce an-nahyu 'ani an-nadari fi at-taurati, wannan hanin cewa kar a dubi, kar a bincike, kar a karanta, ko in ce kar a karatu at-taura da injila, li ajli annaha mansukhatun aw li ajli annaha muharrafatun aw kuma ma'an, an haramta ne saboda at-taura da injilar yanzu an shafe su, muna zamanin hukuncin alqur'ani ne, don haka shi yasa bai halatta mu karanta at-taura ba tunda hukuncin ta an dauke shi an shafe, ko kuwa wannan ra'ayin farko ke, ko kuwa an hana ne saboda annaha muharrafatun, an jirkita littattafan ba su ne na asali ba, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu karanta, aw kuma ma'an, ko kuma saboda wancan din saboda wannan din duka tare, an gane tambayar. To shine sai ce as-sababul awwal, an yace as-sahihu, magana ingantacciya, anna an-nahya li hadhihi al-asbabi jami'an, an hana ne saboda waɗannan dalilan duka biyu, saboda shafaffen addini ne wannan an kauda shi, yanzu addinin musulunci shine addini, saboda kuma littattafan an canza su. Wani zamani can a baya na taɓa ba da labarin tarihin waɗannan littattafai, na ɗan gutsura mana makon da ya gabata, amma ba mu da lokacin da za a yi zancen da faɗinsa, illa mun taɓa yi a tafsiri lokacin watan Ramadan a wata shekara, ban iya tunawa ba, tarihin at-taurar ita kanta yadda Allah madauki ya saukar da ita ga annabi Musa kun san an saukar da ita ne ba irin yadda aka saukar da alqur'ani munajjaman ba wato lokaci lokaci yau aya kaza ta sauka gobe sura kaza ta sauka a'a haka Allah ya saukar da ita ga annabi Musa a turi sina a kissan nan dai da Allah madauki ba mu a wurare da yawa a cikin alqur'ani lokacin da annabi Musa bayan ya taho da ya je ɗiban ruwa a rijiya ya ga ƴan mata masu kunya a suratu taha wannan dai inda har ya taho ya yi aiki ga babansu ya zama sadakinsa shekara goma har aka aurar masa ɗaya daga ciki ya taho da matarsa suna tafiya har Allah maɗauki ya ce ya zo a lokacin da ya zo tsoro sai na ka cire takalminka ya cire takalminsa Allah maɗaukaki ya yi masa magana Allah annabi Musa ya ji maganar Allah haƙiƙa ne sannan Allah ya saukar masa at-taura at-taurar haka aka bashi ita rubutacciya a scrolls haka aka bashi a allina kai zan ce a cikin allo fil alwahi kamar da Allah madauki ya faɗa mana a cikin alqur'ani a allo a rubuce haka aka bashi ya sauko da allinan nan ya tara banu isra'ila ya basu to shine lokacin da har zai tafi da ya dawo kan ya samu samiri ya batar da banu isra'ila ya sanya su sun bauta wa dan mariki ga annabi haruna ya kasa yin komai har ya kama geminsa yana ja duk wannan ina lakasa mana abinda Allah ya gaya mana a qur'ani ko ba haka bane sannan har saboda fushi fa alqal alwaha har yayi watsi da allinan at-taura din har suka kare to amma daga baya aka tattara su aka fara karatun at-taura wannan kuma nuskar wannan copy din guda daya babu wani copy banda shi ba zuwa aka tara banu isra'ila wannan suka yi copy wannan suka yi copy ba al'adar da aka saba tun zamanin annabi Musa zama ake yi amma wajen aurin ibada ƴaƴan annabi Haruna su jajikokinsa su ne waɗanda kamar ka ce mutakhassisun duk agun yahuda sun san wannan su ne waɗanda suka specializing a sanin fiqhun at-taura din daka su suke ruwaitowa wane ya koya wannan wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan to wannan abun haka ya tafi ɗaruruwan shekaru har a cikin Bible suka ambata lokacin da Ashuriyun Assyrians ba mutanen Syria ba Ashuriyun a ƙarni na 390 da wani abu kafin haihuwar annabi Isa ko 700 da wani abu suka zo suka ruguza daular banu Isra'ila suka karere at-taurar ta ɓata gaba ɗaya sannan daga baya suka sa wai aka samu ɗanguntunta a wani wuri ɗanguntunta duk wannan a cikin Bible yake Bible ne yanzu Old Testament aka samu guntunta daga baya sannan kuma sai aka yi ta karanta abinda malaman suka haddace daga baya sai aka hada shi suna nan daga Babil kuma aka samu Bukhtanassar wanda ake ce ma Nabukhadnassar a yarensu shi ma ya zo ya ruguza wannan daula ya kwashe gaba ɗaya at-taurar ma da komai aka ruguza aka tabata aka tafi ba at-taurar ba labarinta shine daga baya bayan shekara 70 da suka yi a Iraki dan kwashewa duka banu Isra'ila aka kai su captives na yaki ma'anar ribatattun yaki suka zauna a Babil garin Babil da kuke ji ana cewa Babylon yana nan har yanzu Babil a Iraki to anan aka zaunar da su shekara 70 sai aka samu wani mutum ɗaya daga cikinsu sunansa Ezra lokacin da sarkin Farisa ya yaƙi Babil ya dawo da Yahudawa suka dawo Palestine ya zaunar da su sarkin Farisa ba yau shi ya dawo da su to a lokacin shine suka sake gina temple suka koma suna bauta a cikin wannan shine Ezra ya ce shi zai iya tunowa dukkan abin da ke cikin waccan at-taura da ta ɓata don haka abinda ake da shi yanzu a hannunsu abinda Ezra ya rubuta ne ba wani wanda zai iya gaya maka a cikin malaman su cewa nassin at-taurar haƙiƙanin wanda Allah ya barwa annabi Musa ita ce yanzu a hannunsu ballanta na aiwan, amma akwai abubuwa da yawa a cikinta wanda guntun gaskiyar da ke ciki ne. To daga ciki shine wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna na maganar rajimu a ciki da sauransu, saboda Allah madauki ya tabbatar masa, ya nuna masa cewa akwai waɗannan abin don su su gani ko kwas ko sa musulunta. An fi jani kuma ya tabbata cikin binciken malamai cewa akwai wani kofi na zaburar Annabi Dawud tana nan har zuwa zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba a ruguza ta ba. Don haka wannan audunkule, in ka fahimci tarihin at-Taurat kaga kenan ashe me ya faru, an canza, sannan kuma dama addinin an shafe shi. Don haka duk waɗannan sabubban guda biyu shine sabubin da yasa za a ce maka karka je kai relying akan information din da ka dauka a cikin waɗannan littattafai, saboda zaka iya samun bata a ciki domin ba duka ne abin da yake tabbas daga Allah yake ba. To sai ce asbabul awwal, sabubun farko, li'annaha mansukhatu, saboda addinin shafaffe ne, at-Taurat ma shafaffiya ce, an shafe yanzu ba a aiki da ita. Shafewa ma'ana yanzu zamanin zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, tunda daga ran da yazo a matsayin manzo, to duk wani addini an shafe shi. Ko wanda da Allah ya yarda da shi ne zamanin annabin su yana da rai, to yanzu ya tashi daga aiki, wajibin annabin ne shi kansa da yana da rai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da muka fahimta a wancan mako. Sai ce wa idza kanat nusikhat bil qur'ani, in kuwa an shafe ta da zuwan alqur'ani, wa risalatu Musa alayhi salam wa risalatu Isa nusikhat bi risalati Muhammadin alayhi salatu wassalam, manzancin annabi Musa da manzancin annabi Isa duk an shafe su da zuwan manzancin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Fallahu jalla wa ala, to Allah la yarda illa bittiba'il qur'ani, ba zai yarda da wani abu ba sai bin alqur'ani. To wani shine dalilin kawo wannan zancen a wannan babi, cewa duk mutumin da yake da raye yake raye a yanzu, inda yana son in ya mutu Allah ya karba addinin sa, to lalle ya bi alqur'ani. Wannan ba san kai bane, ba maganar bigotry bane na addini, kace a kai kana ka makalkalewa addinin ka, kana sukan wasu addini, a'a. Wanda ya yarda Allah ɗaya ne ya aiko annabi Musa, Allah ɗaya ne ya aiko annabi Isa, Allah ne ya biyo annabi Musa at-Taurat, Allah ne ya biyo annabi Isa Injila, to wajibinsa ya yarda ga wani manzon Allah ya aiko shi bayan zuwan annabi Isa, shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi kuma an bashi alqur'ani. Kuma duk wanda yake da rai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da a da Allah yana karbar addinin kiristancinsa misali cewa shi mai bin annabi Isa ne, to daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addinin nasa ya baci in bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. An ba mu shi wannan fundamental abu ne a musulunci, don haka ba wani wanda shi yasa nake ishara kwanaki zuwa ga wani video da yake yawo, wani dan shi'a ko kwanaki ma ina jin na zancen sa anan, ko wani dan shi'a ne kaman dan Pakistan ko dan abidi turanci, ya iya turanci, yake maganar wai masu tada hankalin nan a yanzu su ne kawai suke tsammanin cewa wai Allah ba zai karbi wani a mutum ya shiga aljanna ba sai iya musulmi. In ka ji abin sai kai mamaki, ma'ana su mamaki ma suke. A yanzu akwai masu wannan da'awar cewa da Yahudawa da Kiristoci in sun mutu su ma akwai wanda za su iya shiga aljanna cikinsu a zamanin manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam. Wannan zahirin Qur'ani ya bata wannan zancen. Duk mutumin da ya je ga Allah ran kiyama aka tashi, in dai ya rayu daga lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo, to wajibinsa in yana son shiga aljanna shine ya zama musulmi, musulmin Qur'ani, musulmin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wanda bai wannan ba, ba wani addini ko kada ya ce ai akan at-Taurat annabi Musa ke ko akan injilar annabi Isa, Allah ya bata wannan addinin, ya gaya mana laqad kafara laqad kafara, ga sunan a cikin alqur'ani. Duk wanda ya dauki wannan aqidar to ba musulmi bane, ba zai yi zama musulmi, kuma zai yi sa rai aljannar Allah zai shiga cikin ta ba. Aqidar alal aqalla dai mu musulmi wajibin mu yadda da wannan, ko su ba su yadda ba. To sai ce واتبع محمد عليه الصلاة والسلام دكما بم محمد صلى الله عليه وسلم يتي والسبب الثاني سبب نبي أيضا أنها محرفة سوى وأن التوراة إنجيلة أن قلبا تاسو أن تنزاسو فتحريف التوراة canjin da aka yi wa at-taura wa tahriful injili kabirun jiddan, babba ne sosai. Gashi dai kun ji tarihi shi ko na annabi Isa dama gaba ɗaya ma ba a rubuce ba a rubuce ba irin wannan a rubuce kamar yadda ta annabi Musa take ba. Yauwa, wahayi ne yau da wannan kuma sannan dama galibi abin da yake ciki wa'azozi ne a gospel. Shari'ar asali na halal da haram na at-taura aka ce su bi, shi yasa kaga kiristoci suna hada Old Testament su hada shi da New Testament, saboda New Testament din galibi rasail ne, wa'azozi ne, ana kira zuwa ga mutanen gari kaza ku zo ku bi, mutanen gari kaza ku zo ku bi. Amma halal da haram da abubuwan ibada, yadda za a yi tsarki, sallah da sauransu, galibi duka a cikin at-taura yake. Kuma ita aka umarci annabi Isa din ya kammala abin da ya zo, kamar yadda yake a cikin Alkur'ani. Yawwa, don haka gaba ɗayansu abin da ke cikinsu na wannan jirkitawa babba ne sosai. Wa idha kanat muharrafatan, tunda kuwa canzazzu ne ba na asalin ba ne, fa innahu la yufaqu bi akhdhi alhaqqi minha, ba a iya amincewa da ka karɓi wani abu ka ce gaskiya ne a ciki. Ko abinda ka ji tarihinsa an gurɓata shi, to yaushe za ka ɗauko ka ce kana neman shari'a a cikinsa? Domin wanda kake karantawar ba shi ne maganar Allah ba, ba maganar Allah ne a ciki ba. Yawwa, akwai maganganu ai da na tuna wani debate da didat ya yi da wani ko akan shin Bible maganar Allah ce ko ba maganar Allah, ya fito da abubuwa. Abin da ya faɗa anan ɗan kaɗan ne daga cikin hujjojin da su Ibn Taymiyyah da su Qurtubi suka bayyana a cikin littattafansu. Da shi yasa ake son dama a karanta waɗannan littafan a larabcansu, inda dama kuma a fassara su. Na san akwai project da aka fara wajen shekara 20 na fassara littafin Al-Jawab As-Sahih zuwa Turanci, ina sa ran yanzu an gama shi, zai amfani sosai kwarai da gaske. Sai ce li annaha muharrafatun wa mubaddala kama nassa Allahu jalla wa ala ala zalika, kamar da Allah madauki ya nassi. Kada kai kokonton cewa an jirkita littattafan, domin Allah ne ya faɗa cikin Al-Qur'ani yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Wannan sanannen zance ne, ba wai zancen labarin ne da na kawo maka bane, a'a, Allah ya gaya mana a Qur'ani. Ko baka ji wannan kissar bane da aka yi an manta a Taurawa ne ya haddato, ko baka ji wannan labarin ba, Allah abin da ya gaya mana a Qur'ani cewa an canza littafan nan, ko shi ya isa? In dai zaka gaskata zancen Allah, to karka dauki wannan littattafan na hannun Yahudu da Nasara a matsayin maganar Allah, wadda har zaka iya neman gaskiya a ciki, kace bari in karanta, la'alla suna kan gaskiya, a daina zalunta su. Ka san haka wasu suke cewa ko? Ni, sai a daina zalunta su, la'alla ma akan gaskiya suke. To wannan ya nuna kai baka san mana ka ba. Allah ya kyauta. To sai shi lakin wannan fazancan in ana yin sa kullum mu rika bambancewa tsakanin zancen tabbatar da aqida da imani da musuluncin asali da kuma abin da ya shafi zamantakewa da rayuwa da mu'amala da kuma zaman lafiya. An gane wannan? Yawwa, dole ne kai zaman lafiya, dole ka so zaman lafiya. Kana kasar da akwai musulmi akwai kirista, ba ka da ikon ka ce kirista ba zai kiristanci ba, duk ba akan wannan muke zance ba. Amma wajibinka ne kai ka yadda cewa addinin kirista da addinin yahudu ba addinin Allah ba ne. Zuciyarka sai ta tabbata a haka, sannan zaka zama musulmin gaske. Kada ya zama kana da kokonto cewa ai ba laifi, ai addinin nasu gaskiya ne, a'a, zaka samu matsala. Addinin su ba gaskiya ba ne, amma a zauna lafiya da su, kuma su yi addinin su, kuma a ba su haƙƙin su yi addinin su. An fahimci wannan abun? Wancan daban, wannan kuma zancen aqidar ka kai dangane da abin da ke cikin littafan su, shi kuma daban. Ina jin mun taɓa wannan zancen. To sai ce lakin ikhtalafa ahlul ilmi, amma malamai sun yi sabani. Hal at-tahrimu alladhi fi at-taura, tahrifi ne ina ji. Yawwa, hal at-tahrifu alladhi fi at-taurati wal injil, hal huwa tahrifu tabdilin wa taghyirin lil alfazi, ba tahrim bane ku jara. Hal at-tahrifu, shin jirkita wannan da canje-canzen da aka samu a cikin at-taura da injila, hal huwa tahrifu tabdilin wa taghyirin lil alfazi, shin canji ne na musaye da aka musanya wata kalma a madadin wata kalma, aka canza lafazi ya koma wani lafazin daban, au ko kuwa huwa tahrifun wa tabdilun bima'ana ta'wilul kalimi ala ghairi ta'wilihi, ko kuwa abinda ake nufi lafuzan haka suke amma an jirkita addinin ta hanyar tawili, an bashi wata fassara ba ita ba daidai ba. Kun gane bambanci? Ma'ana canji ne na lafazi ko ko canji ne na tawili. Wannan malami sun tattauna shi ma akan wannan, sai shi ina ne yace wa tahriful ma'ani yawa da kuma canza ma'anoni wa tabdilil ma'ani bit ta'wili, da kuma musanya ma'anonin da tawili da tawili. Malamai sun saba ala salasati aqwalin akan kauli dai 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 har kauli uku, wasu su ce wannan, wasu su ce wannan, wasu su ce duka. Wannan shine ra'ayin guda uku. Wasu suka ce na lafazi ne, wasu suka ce na ma'ana ne, wasu suka ce duka an samu. Wannan kuma ra'ayin shine wanda yake daidai kamar da zamu zo mu karanta. Ina ga sai mu tsaya anan sai mako mai zuwa sai mu ji wannan ra'ayoyi na malamai insha Allah ta'ala. Allah ya kara tabbatar da zakatunmu da dugadugunmu a addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare mu daga karkata. Allah ya tsare zuriyarmu, ƴaƴanmu da matanmu a ko ina suke daga karkacewa daga hanyar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأنا إذا كانت هذا إكامني. بدرس مبني إن شاء الله ما هي. وأنا إذا كانت هذا. وأنا منين أكون سين. شيما أنا باش إذا ألاك هذا إن شاء الله منيو. ما هي شاء الله نفكيه. إن شاء الله. وأنا ما أنا يوم قالي بيني ومن أحسن أي جي إم بي ذات فارا أنا شيما سيو تلام أجي. Ko addu'a ce muna neman taimakon addu'a to daga ƴan uwa to ba laifi. Allah ya bada nasara a IJMB, Allah ya bada nasara a ci jarabawar, Allah ya bada nasara a samu shigewa jami'a a ƙari gaba daya, Allah ya bada nasara a dukkan jarabawar da ake, kuma Allah ya bada nasara wannan ma shi ma zancen wayek ne da jam da neku, to duka Allah ya ba kowa nasara insha Allah ta'ala. Sauran tambayoyi kuma darasin mu na gaba ma bi ta kansu insha Allah. Muna roƙo na shi ma dai ba shi da alaka da zancen mu ne yau. Ina ganin na hana wancan mai ikama bai kamata in bai wannan ba. In mun zo darasin mu na ran Alhamis insha Allah sai mu amsa matsalolin fiqh insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala.